أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد، يا اخوان مسلمين، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بركانمو da kasancewa cikin wannan masallaci namu mai tarun albarka, masallacin da ke daura da gidan Alhaji Sale Mai Nangi a nan unguwar Bubashan Gofa da jihar Gombe. Barkanmu da kasancewa domin tattaunawa ko ci gaba da tattaunawa game da darussa na addinin musulunci. A daidai wannan lokaci mun saba karatu cikin littafinmu na Kitabu Tauhid, littafin babban malami Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, wanda cikin hikimar Allah a makon da ya gabata Allah ya kawo mu ƙarshen shi littafin gaba ɗaya, wanda muka yi darussa guda 38 a cikin wannan littafi. Kuma mun shafe shekara da ƴan watanni a cikin littafin. Allah ta'ala ya nuna mana ƙarshen sa a makon da ya gabata. To, kamar yadda muka saba dilladi muke gabatar da wannan darasi, to bamu gama tantance littafin da zamu dora aka ba, to zamu yi amfani da wannan dama kafin mako mai zuwa insha Allah mu dora sabon littafi. Kada a bar gunya zamu tuba a ce komai ba, kuma lafiya kalau. To shine yau insha Allah zamu tattauna game da Al-Qur'ani mai girma, babban littafi wanda kuma shine cikamakin littafai gaba daya, wanda ba a yi a baya ba kuma ba za a yi a gaba kamar sa. Wannan littafi akwai abubuwan da shari'a ta dora wa kowane musulmi wajibi a kansa, akwai kuma waɗanda suke neman falala ko neman daraja da kima a gun Allah, to za su iya ƙarawa akan wajibin da ke kan kowa. Daga cikin al'amari na farko game da wannan littafi, imani da shi wajibi ne akan kowane musulmi. Al-imanu bil kutub as-samawiyya min dimniha wa azamiha al-Qur'anul Karim. Imani da littafai da Allah ya saukar, daga cikin su mafi girma kuma shine Al-Qur'ani mai girma. Kowane musulmi wajibi ne yi imani da Al-Qur'ani, imanin da zai haifar da aiki. Kuma abu na biyu, wajibin kowane musulmi game da Qur'ani sai ya iya karanta shi. Wajibi ne akan kowane musulmi ya iya karanta Al-Qur'ani, banci haddace shi ba, haddace shi gaba daya sai wasu bayin Allah da Allah ya zaba, amma iya karantawa a matsayinka na musulmi dole ne. Ka shiga gunda zaka koya ko ka nemo inda zai a koya maka, duk dai yanda za a yi ya zama to kai musulmi ka iya karanta Al-Qur'ani mai girma. Wannan iya cikin wajibai wanda yake kan musulmai maza da mata game da Al-Qur'ani mai girma. Wajibi na gaba shine, wajibi ne kuma bayan ka iya karatun Qur'ani ka dinga kokarin fahimtar sakon da ke cikin Al-Qur'ani, tunda shi Al-Qur'ani balarabin littafi ne, ba Bahaushen littafi bane, balarabin littafi ne, kuma littafi ne hatta larabawan ma ya gagare su, domin tanzilun min rabbil alamin, sauƙaƙƙe ne daga Allah maɗaukakin sarki. Saboda haka wajibi ne akan kowane musulmi ya dinga ƙoƙari a kullum iya ƙarawa kansa ilimi game da Al-Qur'ani. To waɗannan abubuwa su ne abin da ya zama wajibi akan kowane musulmi: imani da shi, imanin da zai haifar da aiki, ƙoƙarin iya karanta shi ta kowace irin hanya, sannan kuma da ƙoƙarin sanin ma'anonin Al-Qur'ani. Da yasa malamai suke cewa a matakan da ake bi wajen karanta Al-Qur'ani matakai ne aƙalla sun kai wajen guda 7. kowanne ana so ka samu wata basira ko wata kibra akan kowanne mataki kafin Allah ya kai ka na ƙarshe in kuma a hanya ka ci birki to billahi alhamd amma dai abinda ba a so ka kakkade hannunka a ce baka da wata alaka da alqur'ani to wannan illa ce mafi girma a rayuwar musulmi kuma hasara ce da bata da kama farko kafin mu je magana farlolin shi alqur'ani din da kuma irin abubuwan da yake haifarwa na arziki da alkhairin duniya da lahira matakan da ake bi wajen koyon karanta alqur'ani shine farkon sanin harufin alqur'ani din harufin alqur'ani suna nan guda 28 ne duk abin da aka gina alqur'ani jo kalma ce jumla ce sura ne to duka dai a karkashin harufa 28 aka dinga gina ayoyin alqur'ani mai girma gaba ɗayan su wannan harufan akwai masu kama da juna akwai kuma waɗanda suke a'a sun yi nisa da juna akwai waɗanda mafitar su kusan mafita ɗaya ce akwai waɗanda a kama suna da kama da juna a cikin wani harufa guda 28 to matakin farko ka san harufan tun daga alif har ya sannan kuma kai kokarin sanin waɗanda suke kama da abin da ya bambanta su a ƙarƙashin wannan kai kokarin iya furucin lafuzan harufan tunda muna da hamza da ake ce mata a misali sannan muna da ainun da ake ce masa a kaga duk a ne amma akwai bambanci muna da sadun muna da sinun kuma duk sa sunansa da Hausa sa sadun sa sinun akwai na uku sa almusallasa sa ita ma duk a layin sa sa suke wanda Hausa ta fi yirin jayi game da mu ba ta da wannan bambance-bambancen amma Larabci ko harfin alqur'ani suna da wannan bambance-bambancen akwai zadun akwai zayyun akwai za'un duk za amma suna da bambanci to dole tun farko ka fara sanin waɗannan harufa da sunayensu da irin yadda ake furta su da kuma bambance-bambancensu da ƴan uwansu wannan shine matakin farko wanda ake cewa alif ba'un ta'un a karatun islamiyya wanda ake cewa alif ambaki wauzal a karatun tsangaya an fahimci wannan wannan haka wannan shine manufar waɗannan darussan da ake yi ka san harufin alqur'ani ka san bambance-bambancensu da ƴan uwansu ka san kaza da kaza nasu bayan wannan ka gama wannan ajin ka san harufa ka san yadda ake furta su sannan kuma ka san bambance-bambancensu da ƴan uwansu ka san wasulansu a wasali a sama i wasali a ƙasa u idan aka masa damma akwai kuma tanwin kamar an un in akwai tanwini ƙasa akwai tanwini damma akwai tanwini fataha akwai kuma sukun wanda ake ce masa ɗauri duk wannan suna cikin shakal ma'ana wasulan da ake yi wa harufa domin wajen karanta su zama sun zama daidai da ake karanta su ana fahimta daga nan sai kalma kuma kamar ka san harufa ɗaiɗaikunsu to sai a fara haɗa harufan kamar biyu uku sai su tashi wata kalma guda ɗaya kamar a haɗa sinun da wa da ra'un da ta sun ba da sura kamar a haɗa jimun da alif mamdud da hamza ya zama ja'a to wannan shine aji na biyu ka ɗauko harafi biyu uku huɗu ka haɗa su buɗe su ba da kalma to wannan shine aji ko mataki na biyu wajen ƙoƙarin koyon karanta alqur'ani mataki na uku haɗa jumla kamar ka ce bismillahir rahmanir rahim ka kalmomi ne bismi kalma allahu kalma ar-rahman kalma ar-rahim kalma to ka haɗa kalmomi guda biyar sun ba da santa sun ba da jumla shine bismillahir rahmanir rahim wannan shine mataki na uku to idan ka san harufa ka iya hada kalmomi ka san jumla mataki na hudu shine iya karatun kuma ka iya karatun ka budi alqur'ani tun daga fatiha har zuwa minal jinnati wan nas a ce kowace sura kowace aya zaka iya karantawa kuma wadancan matakai guda uku na baya su za su taimake ka wajen iya karanta kowace sura da kowace aya a qur'ani daga wannan mataki na hudu mataki na biyar shine kuma kokarin neman hadda kuma kokarin neman hadda wanda a galabiya farla da Allah ta'ala yake bayarwa ga ma'abota alqur'ani ko manzon Allah ya kwadaitar a hadisansa to ta ta'allaka kwacan kwab kan maharaja alqur'ani da kuma wanda suke kan hanyar basu je gaci ba ko Allah ya ikon sa ko rai yayi halinsa amma duk abin da ake fada a galabiyar falalar da darajar to tana nan dungurun gumdinta akan maharajan alqur'ani to kage idan kana so ka fada cikin wannan layi na manyan mutane to dole sai ka kara damara ka kara jajircewa sannan kuma ka shiga wannan fage na hadda wanda shine fage mafi tsawo kuma Qur'ani iya da surori guda 114 iya da ayoyi 6214 a watar wayar ana fahimta iya da hizf guda 120 iya da juz'i guda 60 duk haka har zuwa ƙarshe saboda ka wannan shine mataki na biyar ga wanda Allah ta'ala ya sa zai yi wannan matakin tunda ita hadda alqur'ani kamar yadda na faɗa da farko Allah bai kaddara ko zai hadda alqur'ani ba yasa yace summa awrasnal kitaba allazina istafaina min ibadina sannan muka gadar da shi wannan littafi namu na alqur'ani inji Allah ga bayin waɗanda muka zabe su kaga ashe duk muhaddicin alqur'ani Allah zaɓar su yi an fahimci wannan daga cikin sahabbai ma ba kowa bane ya haddace alqur'ani saboda ka haddace alqur'ani mai girma falala ce daga Allah ta musamman ga wa'ansu keɓaɓɓun bayinsa idan kana so ka shiga cikin wannan layin na falala wa kanka hadda mahaifanka hadda rayuwarka da ƴan uwanka to babu shakka sai ka nutsa wajen neman haddar alqur'ani mai girma tunda mahaddatan alqur'ani akwai wa'ansu abubuwa na musamman da Allah yake musu kadai ba tare da wa'ansu su ba na farko dai suna cikin wanda Allah zai inuwantar da su a inuwar al'arshin sa gobe alkiyama ran da ba wata inuwa sai wannan inuwar kafin a shiga aljanna to manzon Allah ce maharatan alqur'ani suna karkashin wannan inuwa a ranar alkiyama sannan maharatan alqur'ani manzon Allah ya bada labarin cewa hatta mahaifansu ma za su jawo musu alkhairin haddarsu a filin alkiyama duk mahaifi na mahaddacin alqur'ani ko mahaifiya ta mahaddacin alqur'ani mai girma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za a musu ado da kayan adon gidan aljanna tun a filin alkiyama a yi musu rumfa irin ta manyan baki a filin alkiyama ran da rana ta ishi kowa zafi ya ishi kowa idan an yi wannan an ɗauko kayan adon gidan aljanna an sassanya musu har wa an so daga cikin sahabbai suna tambayar manzon Allah cewa waɗancan ya rasulullahi annabawa ne wanda aka musu rumfa ta musamman da kayan ado na musamman ko shahidai ne ko a waɗanda suka yi mutuwar shahada ne ko annabawa ne sai manzon Allah ce ba ɗaya daga ciki mahaifa ne na mahaddatan alqur'ani mai girma iyaye ne da suka haifi ƴaƴa suka jure suka daure da ɗawainiya har zuwa ɗan ya haddace alqur'ani ko har ƴar ta haddace alqur'ani to irin tukuicin da Allah zai musu alahira kenan shine wani mai hikima yake cewa fa ma zannuka bin najli inda jaza'i to shi mahaddacin qur'ani me zatonka na nauyin ladansa ko matsayin sabon Allah sai aka ce ulaika ahlullahi wa safwatul mala ma abutan alqur'ani sune ahlullah ma'ana na kusa da Allah wani hadisi manzo Allah ke sa da Allah iya da kar iyalai to da mahaddatin alqur'ani sune iyalan Allah ake bace domin irin darajar su da kimar su da farallar su ana fahimta duk wannan kaga sai mutum ya shiga aji na biyar ajin hadda sannan zai cimma waɗannan farloli din sannan ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya masa cewa ya masa wahayin cewa su waɗannan bayi da na zabe su na ba su haddan alqur'ani faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi iznillah zalika wal fadlul kabir sai ce jannatu adnin yadkhulunha yuhalluna fiha min asawir min zahabin wa lu'lu'an wa libasuhum fiha harir Allah yace waɗannan da da ba su alqur'ani din sai Allah ya kasa su gida uku su mahaddatan alqur'ani akwai zalimu li nafsi wanda yake zalintar kansa iya da ikon yayi abu kaza na alkhairi amma sai ya ki iya da ikon ya tahi cikin dare ya karanta izu biyar goma amma sai ya ki ya kwanta ya tabbacin shi iya da ikon yayi kaza amma ba zai yi ba shine ma'anar zalimu li nafsi daga ciki akwai muqtasid wanda zai iya goma amma sai ya yi uku ko hudu ya tsaya zai iya 20 sai ya yi 7 ko 8 ya tsaya shine muqtasid akwai kuma sabiq bil khairat daga cikin ma'anar alqur'ani akwai mai rikekeniya wajen aikin alkhairi ga alqur'ani ga tilawa ga nafilfilin dare ga sadaka ga kyauta ga zumunci ga kaza bayan alqur'ani kuma ya dora da waɗannan abubuwa sune sabiqun bil khairat bi iznillah sai Allah ce zalika huwal fadlul kabir Allah ya bi mutun alqur'ani sannan ya ya goya masa da wa'ansu ɗabi'u mafiya kyau a rayuwa sai Allah ce kai wannan rabo ne mai girman gaske kowa zai so ya ji wani irin rabo ne da Allah ya ce wannan rabo ne mai girma sai ya ce jannatu adil babban rabon da Allah zai ba su shine aljanna aljanna zama an gane ko jannatu adinin yuhallawnaha ko tajri min tahtiha al-anhar yuhallawnaha Allah zai sanya su a aljanna zama wanda ruwa zai dinga gudu a karkashin gidajensu za a musu ado da kayan adon gidan aljanna sai lake cewa walibasuhum fiha harir tufafinsu na alhariri ne irin dibaji na gidan aljanna abinda nake so mu kai kansa shine da Allah ya ce jannatu adnin yadkhulunha jannatu adnin yadkhulunha aljanna ce ta zama Allah zai shigar da su ita kaga ba kadai sabiqun bil khairat din bane a'a hadda zalimu li nafsi din hadda muqtasid din hadda sabiqun bil khairat din duka ukun Allah ya ce aljanna zai bawo su shine malamai suke cewa in ba harkar alqur'ani ba ba inda Allah ya kiraye mutum zalimun li nafsihi sannan kuma yace zai bashi aljanna sai Allah ya yi alqur'ani kaga wannan kadai yasa ɗaya daga cikin malaman jami'atul islamiyya a shekarun baya a Sheikh Muhammad Abdul Shinkidi Allah ya masa rahama yake cewa wannan wawu din wawul jama'a na cikin jannatu adnin yadkhulunha wannan yadkhulunha wawul jama'a ne wanda yake nuna cewa ba ɗaya bane ba biyu bane uku ne zuwa sama an fahimta to yake cewa wannan wawun din da yake indicating cewa duk ukun layi ukun duka Allah zai ba su aljanna to wannan wawun din ya kai darajar a rubuta shi da ruwan zinariya domin yanda Allah ya yi amfani da wannan wawun din ya shigar da waɗannan kaso kaso har ukun duk ya ba su aljanna saboda alqur'ani mai girma ana fahimtar wannan to wannan duka ƴan uwa da wa'ansu da yawa kamar yadda zamu zo insha Allah lokaci ya bamu duk sai an shiga wancan aji na kokarin hadda an haddace ko ana hanya Allah ya ikon sa to a galibiya wannan farolon duk suna kan wannan bayin Allah bayan ajin hadda Allah ya taimake ka ka haddace alqur'ani mataki na gaba na shida shine sanin ma'anonin sa kuma idan ka ce fasayaka fikahumullah to ka san me ka faɗa mai fassara su tunda kai ba balarabe ba ne ko kuma inda kake ba larabawa ba ne dole suna buƙatar tarjama idan kace wa izibtala ibrahim rabbuhu bi kalimati fa atammahu misali wani sako yake so ya bayar ya ayyuhal ladhina amanu la tattabi'u khutuwati shaytan wa man yattabi'u khutuwati shaytan fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkar misali wani sako ne ya kunshi a wannan idan kace arrahman allama alquran kalakal insan allamahul bayan wani sako ne a wannan cikin ayoyi idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqatiha kadhiba khafiratur rafi'ah sakon me a cikin wannan ayoyi to wannan shine aji na shida kokarin sanin ilimin ma'anonin alqur'ani ana fahimtar wannan wannan shine ajin da yake biyo bayan ajin hadda sannan aji na gaba na bakwai shine kuma ajin da'awa da alqur'ani da bayan dukkan wannan matakan har zuwa na bakwai kai har zuwa na shida sannan kuma mataki na bakwai na ƙarshe shine zamto kana kiran mutane kuma zuwa ga alqur'ani kana koyar da alqur'ani kana darasin alqur'ani kana faɗaitar da mutane alqur'ani to wannan shine abinda malamai suka raba har zuwa wannan kaso kaso guda bakwai wanda ake so dukkanmu musulmai ya zamto kowa iya cikin ajin da ya cancanci shi kuma kai kokarin kammala inda kake zuwa ga na gaba in ka shiga na gaba kai kokarin kammala ka sake fadawa na gaba har in Allah ya ma tsawon kwana yadda rabanka ka tsinci kanka a wancin ajiyuwa masu tsada to wannan shine abinda yake zama dan adam ya sami kafatanin farloli da Ubangiji subhanahu wataala yayi bayanin samun su karkashin wannan littafi na alqur'ani bayan wannan alqur'ani mai girma kamar yadda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya faɗa Allah ya masa rahama yace akwai abubuwa guda uku su kadai sun isa su nuna ma darajar alqur'ani mai girma su kadai waɗannan abubuwa guda uku na farko Sheikhul Islam yace duk dararen shekara guda 300 da wani abu da muke da su a shekara babu dare da kai daren Lailatul Qadri kima agun Allah in dai dare ne daga magrib zuwa kitawan alfijir wannan awannin ba waɗansu awannin dare da suka fi tsada kaman awannin dare Lailatul Qadri wannan ittifaqan kowa ya san wannan tunda Ubangiji ya ce wannan daren shi kadai alkhairinsa ya kai alkhairan dararen watanni dubu Lailatul Qadri khairun min alf shahr tanazzalul mala'ikatu waruhu fiha mala'iku suna sassaƙowa a wannan daren har da mala'ikar Jibril alaihi salam to wannan daren mafi tsada a dararen duniya to sai Allah ya zaba daren ya saukar da alqur'ani a cikin sa yace inna anzalnahu fi lailatul qadr haqiqa mu mun saukar da alqur'ani a daren lailatul qadr ana fahimtar wannan kun ga ya samu rabauta da sauka cikin dare mafi tsada abu na biyu kamar yadda Sheikhul Islam ya ce a duk duniya babu gari ko wata ƙasa a bayan ƙasa da tafi daraja da albarka a gun Allah kamar gari Makka da Madina in dai ba aljanna ba to ba inda kai wannan daraja a gun Allah to sai Allah ya zabi wannan garuruwa guda biyu a su ya saukar da alqur'ani yasa surorin alqur'ani guda 114 idan ka dauke 28 nake zaton da bakwai ko da takwas sune surori madaniya sauran kuma gujen guda 80 da wani abu sune su kuma makkiya ne kun ga daga makkiya sai madaniya ba wata ƙasa da Allah ya so a ambaci littafinsa da sunan ƙasar sai Makka ko Madina domin darajar waɗannan garuruwa tunda a garin Madina ne manzon Allah ya bada labarin akwai shimfiɗaɗɗiyar aljanna a garin Madina tunda ya ce ma baina minbari wa rawdati rawda min riyadil janna ma akin Allah ya ce tsakanin minbarina da gunda aka binne shi kabarinsa to wannan tsakanin aljanna ce a shimfiɗe a ƙasa haka manzo Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ka duba yadda Ka'aba take da daraja da kima inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladhi bi bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu ibrahim wa man dakhalahu kana amina sannan kuma ka duba sallar raka'a biyu a masallacin harami na makka sai kai sallar raka'a 100,000 a masallacin da ba shi ba baka cimma ladan raka'a biyu da kai a haramin makka raka'a 100,000 bata kai raka'a biyu da kai a harami ba haramin madina in kai raka'a biyu a can to sai kai raka'a 1,000 a inda ba nan ba bai kai raka'a biyun haramin madina daraja ba baitul maqdis shine mai daraja mai 500 idan kai raka'a biyu a baitul maqdis to sai kai raka'a 500 a gunda ba shi ba kafin ka samu daraja guda biyu da kai a qudus masallacin baitul maqdis dama waɗannan masallatai guda uku su ne manzo Allah ya ce ya halatta kai guziri ka tafi ziyararsu masallacin makka masallacin madina masallacin qudus to biyun duk ga su a garin makka to sai Allah ya zabi wannan gari ne wannan dumbun fallar mai dumbun darajojin nan sai su kada Qur'anin sago ana mai mika rana daraja ta uku ji Sheikhul Islam sai ce kuma Allah ta'ala bai taba yin halitta da ta kai halittar Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba wata halitta wacce ka sani da wanda baka sani ba da ta kai darajar Annabi Muhammadu gun Allah wallahi babu ita ba ma hanya Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ya ajiye shi a gefe to shi kadai ya fi duniya da abin da ke cikin tagun Allah duniyar fa ba ta yau tun daga Annabi Adam har zuwa dan Adam na ƙarshen duniya wallahi manzon Allah duk ya fi duniyar gun Allah shi kadai ya fi duniya duka to kaga darajarsa da kimarsa sai dai dan Adam yayi iyaka abin da ya sani kawai Allah bai bi Annabi Adam Qur'ani ba bai bi Annabi Ibrahim Qur'ani ba bai bi Annabi Musa ba bai bi Annabi Isa ba bai bi Annabi Dawud ba bai bi Annabi Shu'aib ba bai bi Annabi Salihu ba bai bi Annabi Hud ba bai bi Annabi Sulaiman ba bai bi Annabi Dawud ba bai bi Annabi Idris ba duka bai ba su ba sai bai Annabi Muhammad sallallahu alaihi domin darajarsa da kimarsa a gun Allah sai Allah ya bashi alqur'ani mai girma to kun ga waɗannan abubuwa guda uku kadai sun isa su ba ma wa ƙwaƙwalwarka saƙo na cewa littafin nan babu abin da ya kama da shi babu shi littafi ne da iliminsa ba ya ƙarewa sai dai ka yi iya abin da ka sani ka tafi ka bar shi ba wanda ya kai ƙarshen ilimin Qur'ani babu shi ka yi iyaka abin da Allah ya buɗa ma ka sani sannan ka yi tafiyarka shi ma wani ya zo ya iyaka abin da Allah ya so ya sani ya yi tafiye shi amma ba wanda ya ce yau ya kai ƙarshe game da ilimin alƙur'ani wala babu shi kuma littafi ne da shekara 1400 baya da wa'ansu shekaru wanda manzon Allah yana nan da raye alƙur'ani ya yi daidai da wannan lokacin dama a lokacin ka saukar da shi yayi ana sauko da ayoyinsa ana hukunta sahabbai suna tambaya ana ba su amsa a lokacin da Qur'ani yake sauka kaga sama da shekara 1440 da wani abu yanzu gashi muna raye a ƙarni na 15 shekara 100 mun shiga shekara 115 da gama saukar Alqur'ani zuwa yanzu to amma Alqur'ani yayi daidai da wani lokacin ba wata aya da aka canja kai ba ma aya ba ba wani dugo da aka canja ko wasalin sama a mai da yi kasa dan yayi shekara 1000 wani abu a ce yanzu zamani ya canja dole a dan yi kuskure ma a Qur'ani bai daukan wannan a yau in an karanta ma wata aya wallahi sai ka rantse da Allah ayi wata sauka domin yin ta yi daidai da halayyar mutanen akwai wata aya a cikin suratul Nahl wanda kullun ni in nazo wannan ayar
wallahi gari nake kamar dan yan Najeriya aka saukar da ita domin ni fahimta ta kenan domin tayi daidai da halin mu muna cikin ni'ima da kwanciyar hankali muka butulcewa Allah kuma Allah yazo ki dadana mana azaba Allah ta'ala yake cewa wadrib lahum masalan ko wanda yake cewa masalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragada min kulli makan fakafarat bi an'umi llah fa azaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'u Allah ya ce ka bugawa mutananka misalin wata alƙarya ya Rasulullah ita wannan alƙaryar Allah ya ce kanat aminatan mutma'inna ta kasance cikin aminci da kwanciyar hankali aminatan mutma'inna tana cikin kwanciyar hankali da aminci da yarda da juna da rahin tsoro ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan wannan alƙarya arzikinta daga Allah yana zuwa mata ta kowace hanya sai ka dau Najeriya kai baya lokacin irin su Sardauna su tafawa balewa har ka gangaro ma har lokacin su gawani Yakubu gawani ya shugaban kasa irin su lokacin shagari duk da wani abu mu labari muke gani ko karantawa muke yi yaya Najeriya take a wancan lokacin ina dattawa an ce lokacin shugaban kasa wannan Yakubu gawani iya na aibe mutu bago iya nan da ransa an ce akwai lokacin da ake kawai shi a ce muku albashi sadaka kuma haka ake yi ba an yi ododi ko haka kawai wata iya goma ko iya shi biyar muku albashi kuma in yayi ƙari ya sake muku albashi ita ce fa wata Najeriya lokacin ni na san lokacin farkon lokacin Buhari ne ko ƙarshen lokacin shagari wallahi wanda in ka je siyan madara a shago ko kifin gwangwani inda kifin gwangwanin ya lotsa to ba za a siyar ma ba ya zama expire wannan Najeriya fa kasa da shekara 40 ko 50 baki wannan magana cikin kwanciyar hankali in ka je bangaren manoma sai mutum ɗaya noma buhu dubu abinci ma bai ciwa wani yake zuwa in ka je wajen masu kiwon dabbobi haka zabi ne kaji ne dabbobi ne komai lafiya kalau ya ti harisko haraga da min kulli makan ma'aikacin gwamnati baya kyashin dan kasuwa bai kyashin manomi manomi bai kyashin mai kiwon dabbobi kowa iya cikin wadata da arziki da Allah Najeriya bai wannan zaman ba tamiyar ku nake bai ba to haka Qur'ani yake cewa ka karanta wa manzon Allah ka karanta wa mutananka labarin wannan alƙaryar da ta zauna cikin irin wannan zaman daga nan wani ma ya ce ga Alhaji muna tafiya ran yake cewa wallahi lokacin da iya tukin mota sai 12 dare ko da dare zai fito ta bala gasko ta fata ba ka tunanin wani zai tare ka hanyar kasa da shekara 30 40 baki wannan magana amma yanzu nan da ku mu in dai an yi magariba da ruwa kake gaji da ruwa kake in ba dole ba ba za ka tafi amma da daga nan sai ka tafi Lagos wallahi ba ka tsoron komai ba ma tunanin wani abu sai dai faci ko lalacewar mota ko wani abu da ba amma wani ya tare ka a sanya taya ko a sanya itace ko duwatsu ana farautar ka da dukiyarka wallahi ba a san wannan ba ba a san shi ba Najeriya ba a san shi ba wani wanda yake kwana da tunanin wani zai tsallako gidansa ya masa ta'addanci ba wani mai kwana ba wanda yake tunanin zai tafi a sace shi kamar da ake sace kaza ko zabuwa jini ba wanda yake tunanin wannan shekara 40 baya ko 30 da wani abu amma kuma yau ya Najeriya take da Allah yake ce ita wannan alƙarya ya atiha rizquha ragada min kulli makan sai ce fa kafarat bi an'umi llah sai suka butulci wa ni'imar Allah suka yi wa Allah butulci kamar yadda 'yan Najeriya yawancinsu suka yi wa Allah haka ne aka ƙi shari'ar musulunci aka kama sharholiya aka kama cin hanci da rashawa aka hau harkar caca da zinace-zinace da sihiri da bokanci da tsafi wannan shine fakarar da nomila duk wannan suna cikin ma'anar butar cewa Allah yayi mana irin wannan arzikin da kwanciyar hankalin amma mu kasa samun abin da zamu saka wa Allah da yizi wadannan abubuwa tsafi har ma Nijar ake fita tsafi ko a haura kasashe boka matsafa sihiri hauka tawari lalata rayuwar wani cin hanci da rashawa a tare ka a kiri binciken abin da ya dace a bincika a tsarin shari'ar kasa aka bada naira 50 ko 100 ka wuce to Allah zai bar mu da wannan abin haka bayan ya ce kada mu yi sarakuna wa an su daga cikin su zalunci da takurawa talakawa da musu kwacin dabbobin su da amfanin gonarsu duk wannan shine kawo abin da Allah ya janye wannan ni'imar dai bayan da arzikin aka janye harkar noman ta lalace shugabancin ya lalace kasuwancin ya lalace komai ya bace ta barbare wallahi wannan ne jawo wannan ne jawo tunda dama Allah ta'ala yana cewa wa ma asabakum min musiba fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir duk abin da ya same ku fa da tashi hankali kar ku zargi kowa Allah ce ku ne kuka jawo kanku ku ne sannan wa ya'fu an kathir kon bayan ma Allah iya muku abu afuwa ta gudewa wanda ba ku sani ba bare ne ina ji aka wannan flood din a Maiduguri wannan ambaliyar ruwa akwai wani malami shahararren malami ne na sunna naje na magana cewa wannan ruwan duk da a zahiri ka adi yayi barna yi hasara ya jawo amma kuma ruwan ya zama alkhairi ga wasu tunda an ce ruwan da ya shiga makabarta irin tsafe-tsafen da ruwan ya fito waje da su suke mamaki an binne su a kabari an binne su a can an ce sanadiyar ambaliyar da wannan ruwan yayi a makabarta ya fito da wasu irin wallahi wa an zama hukunci suka samu lafiya suka wuri akwai mutumin da ya ce min wallahi ya san wani mahaukaci sama da shekara 20 bai da hankali amma ana gama wannan ambaliyar ruwan Allah da bai da hankalinsa mu ne ba muke wannan ba a yi safi a jefa a shago a kasuwa a je a binne a kofar shagon wani a binne a ina a binne haka dai ba abin da ba a yi a haukatar da wani a yi refin din yani a shekara 5 6 akan neman duniya a je makabarta a binne wani ba a tono wani abu duka wannan yine fakafar bi an umillah me zai biyo baya sai Allah ya ce fa azaqa Allahu libasal ju'i wal khauf sai Allah ya dandana musu dandanawa inji Allah ya dandana musu azaba ta yunwa da tsoro yanzu wani ne ba a cikin kasan ko ne ana ciki kaga ni a fahimta ta ayat ta yi daidai da mu yau fa azaqa Allahu libasal ju'i wal khauf Allah ce na dandana musu azabar yunwa da tsoro sakamakon abin da suke aikatawa amma banda yau da bana Allah ya rufa asiri ya dan sassauka abin amma yanzu ba har yanzu yake maganar masara ko gero ko dawa 95,500 yake magana su ba har yanzu rahamar Allah da jin kansa ya sako da abin duk da wasu ba sa so Allah ya sako da su koda ba sa son kuwa sannan dan ya nuna ma wata aya ta su da kudurata sa wannan shine abin da Qur'ani yake yi shekara 1400 da wani abu yayi daidai da wannan zamanin yau da muke ciki yayi daidai da mu duniya da za ta shekara biliyan a gaba wallahi Qur'ani yayi daidai da wannan wancan lokacin ba wani littafin da ya dau wannan sufurin ba Qur'ani ba yanzu misali ka gama digiri shekara 30 shekara 25 20 da kanka yanzu ka dauko project dinka da first degree da kanka in kana karanta da kanka zaka dinga soki wani abu kuma a lokacin iya ta kokarin ka kai ka kure wuta ka kure lamba amma wallahi da kanka zaka dinga sokiwa yanzu amma Qur'ani ba wannan ana fahimta babu wannan Imam Shafi yake cewa dillittafin duniya ba littafin da ba kuskure a cikin san ba Qur'ani in dai dan adam ne zai rubuta littafi to akwai kuskure kuskuren wani Allah ya bayyana shi a lokacin wani kuma Allah ya koye shi ba zai bayyana shi ba sai tafiya ta yi tafiya amma ba littafin da bai da kuskure ana fahimtar wannan amma Qur'ani ne kadai Allah ya ce la ya'tihil batilu min bayni yadayhi wala min khalfi sai ce tanzilun min hakimin hamid shi Qur'ani barna ba ta zo gaba da shi ba sannan barna ba ta zo a baya da shi ba babu barna a gaba da shi babu barna a baye da shi babu ita Allah ya bashi tsaro da kariya yasa yake cewa inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lhafizun mu ne muka saukar da alqur'ani inji Allah kuma mu ne muka dauno yin kare alqur'ani mu ne muka dauno yin kare shi inji Allah yasa da alqur'ani bai samu wannan tsaron da kariyar ba wallahi da tuni yahudawa sun jirki da mun alqur'ani tuni ba wannan magana ake ba dan dai ba ta hanyar da basu bi ba akan sa kawo wata matsala game da alqur'ani amma Allah bai yadda ba Allah ya toshe duk wata kafa ta shari da zai wa alqur'ani ba yi saba domin Allah ya ce da kansa ya biya alqur'ani kariya ba wanda yake ya kawo masa barna yasa Allah ta ayar yake cewa bal huwa ayatun bayyinatu fi suduril ladina utul ilm wama yajhadu bi ayatina illal kafiru Allah ya ce qur'ani ayoyin Allah ne bayyanannu wanda Allah ya ajiye su a ina a zukatan masu ilimi ana ganewa qur'ani iya da ma'ajiya inji Allah a ina ya ajiye qur'ani a zukatan mahadatan alqur'ani anan ya ajiye shi akwai wani malami mu da yake ba mu labarin cewa wata shekara yahudawan duniya sun tuba meeting su ga ta wace hanya za su biyo su raba musulmi da alqur'ani sai aka ba su labarin cewa ai musulmin suna sayar da qur'ani ai ga jin kasuwa ma za a samu qur'ani na sayar ga ina a shaguna da tsangayoyi lokacin da ake rubuta qur'anin hannu ana sayarwa suka ce ah to tunda ana sayarwa za su je su baza kuɗi su sayi qur'anin gaba daya duk gida wajen su suka je kasuwanni suka siye suka je tsangayoyi suke neman qur'ani na sayarwa sun samu wani agent daga cikin musulmai suna ta siya kuɗi da yawa to da suka je wata tsangaya sai shi alaran man tsangaya yake cewa yanzu dai ga waɗannan an gama za ku yi kwana nawa a garin nan sai suke cewa za su yi kamar kwana uku ko kafin ku tuma za ku samu wani domin ana rubutu an su ba gama ba ka gama na ko sun tafi da shi yana nan dai ba abin da zai canja shi to ga qur'ani ne kadai ya samu wannan gatan abun Allah ya samu wannan tsaron gaba da baya ba wani wanda ya isa kawo qur'ani matsala ba shi qur'ani mai wannan ayoyin sama da 6200 na abu yanzu ka dau wasali daya na sama ka mai da shi kasa wallahi sai an gano ka dau dugon kasa a cikin dugo sama da miliyan a qur'ani ka mai da shi sama wallahi sai an gano domin irin tsaro da Allah bai kwani da kariya wannan kadai ya ishe ka ya nuna ma cewa qur'ani ne tafin Allah ne duk wata magana ta dan adam bata samu wannan tsaron ba in ba alqur'ani ba to wannan shine qur'ani ya yan uwa wanda Allah ya zabi wannan al'umar ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ba mu shi a matsayin mu'jiza khalida muqallada ila qiyamisa qur'ani shine mu'jiza mafi girma daga cikin mu'jizozin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ta yi zamani lokacin sa bayan ya tafi ta biyo baya qur'ani ba zai daina aiki ba sai ran da Allah ya tashi alkiyama wannan kadai ya ishe ka tunani da nazari game da wannan littafi mai rabonka a cikin sa wanda gudunmawa kake bashi wajen haɓaka shi a cikin musulmai kai a rayuwarka wace rawa ka taka game da littafi Allah ya baka ji ya baka gani ya baka shekaru ya baka basira da kwakwalwa wani lokaci ka ware qur'ani a lokacin wace awa a cikin awa 24 ka ware ta wannan ta qur'ani kowa ya kamata yi wa kansa wannan tambayar me kake yi me target dinka a rayuwarka kafin ka mutu game da alqur'ani wani fa shine abinda ake so kowa ya sanya a rayuwarsa a cikin dukiyata abinda Allah yake bani zan ware wani kaso domin haɓaka karatun alqur'ani lokaci na zan ware na alqur'ani ƴaƴana zan ware wa'ansu na dora su hadin alqur'ani haka ake so kowa ya sa wannan ransa ƴaƴanka ka ware wa'ansu kace waɗannan in Allah ya ma tsawon kwana sai ka gansu haddace alqur'ani duk abinda suke bukata kai musu kuma ita wannan bokon kar ku damu da ita musamman a gun yara su haddace alqur'ani kawai wallahi duk wani course wani mai tsada wani mai wahala wallahi ka ba yaranka qur'ani ka gani yadda za su yi da course tu wahalarsa duk wahalarsa ka bashi qur'ani ya zama to ya wanki mai kwakwalwa ya zama shine farkon abin da ya fara zama wa kwakwalwarsa wala duk wani wasa da wani calculation da wani waye duk wallahi bayan haɗa qur'ani zai so da wannan shine abin da ya kamata kowa ya sa target a rayuwarsa dukiyar da Allah ya bani akwai wani kaso wanda in Allah ya da cikin wannan kason qur'ani zan daga hidimtawa a lokaci na haka damar da na samu a office ina ko gun aiki na akwai rabon qur'ani ko mu abuta qur'ani a ciki sanan ƴaƴana da Allah ya ban akwai wanda zan sa musu ido akan yin hadda ci alqur'ani duk musulman da bashi da wannan to gaskiya ya ragu da yawa game da alqur'ani bai bada abin da ake so ya bayar ba game da hidimta wannan littafi mai girman daraja alqur'ani mai girma yan uwa shine wanda ma'aikin Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam cewa dukkan harafi ɗaya idan ka furta na alqur'ani to akwai gyararren lada da za a linka shi goma da za a baka shi man qara harfan min kitabillah sai ce falahu hasana fal hasanatu bi ashri amsaliha duk wanda ya furta harafi ɗaya na alqur'ani ma'aiki yace sallallahu alaihi wasallam za a ba shi curarren lada ine hasana ita wannan hasana din za a linka ta goma a ƙarƙashin me karanta harafin alqur'ani guda daya misali idan kace bismillahir rahmanir rahim ka furta harufa guda 19 alal aqalli kana da lada guda 190 idan kace bismillahir rahmanir rahim to ina ka karanta fatiha gaba daya harufa nawa ne a ciki ina ga baqara ina ga ali imran nisa maida ina ga ka karance qur'ani dukansa yasa karance alqur'ani dukansa to ladan da Allah zai biya mutumin da yi wannan Allah ne kadai san ladan dan kididdiga ma ba za ta kididdi ladan ba Allah ne kadai ya san yawan ladan da yake biya mai karanta alqur'ani kuma to wani bangaren shi karanta alqur'ani bauta ce ga Allah kake bayan lada iya shiga account ɗinka na lahira kuma bauta kake wa Allah shine muta'abbidun bi tilawati qur'ani karanta shi bautar Allah ce kamar kana azumi ne kamar kana sallah kamar kana sadaka kamar kana haji in dai kana karanta qur'ani to kamar ibada ma kake shine kadai ya samu wannan falala kuma yace shi qur'anin nan Allah ta'ala ya saukar da waraka a cikin sa wani nazilu minal qur'ani ma huwa shifa wa rahmatul lil mu'minin shifa waraka yasa malaman tafsir garkashin wannan shifa din da Allah ya ce mun saukar da waraka a qur'ani kai suka ce har ciwo ma jinyoyi da ake fama da su a zahiri qur'ani ya maganin su a karkashin wannan shifa din da Allah ya ce takaituwa da muka yi da bincike game da wannan littafin yasa ba ma cin moriyar da ya kamata mu ci a cikin sa akwai ayan cikin suratul ghashiya da Allah ta'ala ke ce afala yanzuruna ilal ibli kayfa khuliqat shin ba za ku yi duba ba inji Allah ku ga yaya na halicci rakumi yaya na halicci rakumi inji Allah an ce yahudawa da suka ji wannan aya duk wani rakumi da yake rayuwa a sassan duniya he da suka hada su a gode suka fidda wasu ilimin muka a cikin su suka ce tunda ubangiji ya faɗi wannan ba abin zai faɗa ba akwai wani koyayyen ilimi da yake so bincike da kokari ya fito da shi sannan duniya ta amfane shi duk wannan abubuwan da banu isra'ila suke yi wallahi duk hasken qur'ani ne yanzu misali muna cikin duniyar harkar internet ne ko globalization din nan duk kusan shine yanzu abin da ya mamaye duniyar an cure duniya a gu daya yanzu kana nan za a ganka a can za a gan komai ya zama a gu daya kana zaune a gin a ɗakinka amma kana magana da duniya kana tura duniya saƙo tana gani yanzu ko shine ayi abin da ya zama to shine yafi ɗaukan hankalin mutane a yanzu to sama da shekara 1400 qur'ani ya zo da wannan labari idan ka koma suratu safat Allah yake cewa was-sama'i zatil hubuki innakum lafi qawlin mukhtalif Allah iya rantsuwa da sama ma'abuciya hanyoyi zatil hubuk al hubuk al habik al hubuk jam'i ne mufrad nasa yine al habika kuma yace at-tariqa hanya an fahimta Allah iya rantsuwa da sama abuwa ce mu abuciya mai hanyoyi shi yasa ka duba duk wani sako da zai zo ta hanyar internet na ji ne na gani ne na gani da ji ne na tura sako rubutu ne duk ta sama yake bi ta sama yake bi ba ta kasa yake bi ba yanzu live program da ake a Saudiya a America a ina ne sama yake bi iska yake biyowa yazo cikin wayarka cikin wayata cikin akwatin television dinka ana yi live mubashar dan kana gani to tuni Allah yace ta sama sakon yake tafiya sai yanzu kuma da aka zo kimiyyar internet da waya kuke ganin kamar wani sabon abu ne ilimin likitanci ilimin likitanci farko musulmi ne Ibn Sina wanda ya bincike game da Qur'ani ya kubbugo da ilimin da yanzu shine medicine duk wata ƙarya da zai karkashin ilimin lafiya lab ne medicine ne wane wane duk karkashin Ibn Sina wanda malamin addini ne mahaddashin Qur'ani ne ya kubbugo da ilimin da Yahuda suka dauke shi baccin mu yayi yawa game da Qur'ani sakacin mu yayi yawa yasa waɗanda ba mu ba suka zo suke cin gajiyar abin fedo kuma namu ne mu muke imani da shi mu muke karanta shi imanin wa yaqina amma wa'ansu mu sun fi cin more Qur'ani ne domin ilimi gaskiya ne duk wanda yayin shi shine zai more shi sannan alqur'ani mai girma ɗan uwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisin Usman dan Affan yace khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama yace mafi alkhairin ku inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yafi kowa alkhairi a cikin ku wanda yaje ya koyo alqur'ani ya iya sannan kuma yake koyar da jama'a shi wancan layin da muka faɗa dazu ya biyo shi har yaje kan gabar ya iya zai iya koyar da wa'ansu to a cikin al'umma in kana so ka ga mafi alkhairi to shine kage bai ce mai kuɗi ba bai ce mai mulki ba bai ce mai kaza bai kaza ba a sai ce wanda yaje ya koyi Qur'ani yazo yake koyar da al'umma alqur'ani to shine mafi alkhairi a gunan ji Allah khairukum min Allah yace mafi alkhairin ku wanda ya koyo alqur'ani kuma yake koyar da shi domin kimar waɗannan mutane da suka yi wa Qur'ani hidima har Allah ya ba su tukuicin haddasa manzo Allah yake faɗa hadisin Sa'ad bin Abi Waqqas Allah ya kare yadda da shi ko shi dai ko wanda daga cikin sahabbai manzo Allah yake cewa sallallahu alaihi wasallama inna min ijlalillahi ta'ala ijlal ahli alquran wa zai sheba muslim ma'aikin Allah yake cewa ne daga cikin girmama Allah kai tsaye kai abin da girmama Allah ne to shine ka girmama dukkan wani mabocin alqurani idan ka girmama shi kamar ta bai ka daraja shi to Allah kake yiwa ba gangar jikin mahaddacin Qur'anin kake yiwa ba Allah kake yiwa sannan wazi sheba muslim da wanda kuma yi farin gashi yi furfura a cikin musulunci shi ma girmama shi girmama Allah ne ku duba wata falala da daraja da kima da Allah ya dauko ya ratsawa masu Qur'ani amma duk da wannan yanzu yaya muke da karanta alqur'ani yaya makarantun Qur'ani suke a cikin mu yaya malaman alqur'ani suke a cikin mu kowa yayi nazari ya duba ya gani wanda yake karanta Qur'ani shine mafi kaskantar abin nan kayan alata da kayan zamani malaman Qur'ani sune koma baya a cikin mutane komai da Qur'ani mun yadda yi baya yanzu ga mu a garin musulmi 95 cikin 100 ba wata makarantar Qur'ani Islamiyya ko ta hadda da ake biyan naira 20,000 a tam a garin nan babu ita in dai makaranta ce ta haddan alqur'ani islamiyya ce ko tahfizul qur'an ba makarantar da tam din ta kai naira 20,000 amma makarantun boko akwai mai 300,000 akwai mai 200,000 da musu akwai mai 100,000 kuma abin ta kai ci kasa da 20,000 ni na san haddi 300,000 ma akwai mai masu a tam 300,000 kuma haddi qur'ani ake amma abin ta kai ci sai ga iyayen yara ba sa biyan kudin makarantar amma suna rawan kafan biyan kudin makarantar boko har ma in an sa deadline suke rawan kafa zai su biya kafa lokacin har ma an ka haura sai an ma tara kuma dole sai ka biya domin kana ganin in danka bai boko ba shikenan ya mutu a duniya ba zai amfani ba amma ka manta da abin da yake raye mutun duniya da lahira shine qur'ani wa kadhalika auhayna ilayka ruhan min amrina ruhan Allah kira qur'ani maka ma wahayin ruhi daga gare mu shine alqur'ani kada mu yadda mu shiga cikin layin mutanen da manzon Allah zai kai karansu a gaban Allah Suratul Furqan ta ba mu labari Allah zai karbi kara da manzon Allah zai kai na wa'ansu mutanen sa gaban sa kiyama wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi takadhu hadha al-qur'ana mahjura manzo yace ya ubangiji mutane na wa'ansu su riki qur'ani abin kauracewa ba su da wata alaka da qur'ani sun kaurace masa ma'aiki ya kai karan masu kaurace a qur'ani gaban Allah ranar al-qiyama kana so ka shiga wannan layi akai karanka gaban Allah in dai baka da alaka da qur'ani sai dai ka ji an karanta ko ka gani a waya da sauransu baka da wata alaka ta kanka da shi to kana cikin mutanen da za ka yi karahu gaban Allah sai Allah ya ce wa kadhalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin mazala ka yi hakuri haka nan kowane annabi muke sanya masa abokan adawa a cikin mutanansa ashe in baka da alaka da qur'ani kai abokin adawar manzon Allah ne da nassin alqur'ani Allah ya faɗa wannan saboda ina kira gare mu mazan mu da mata yara da manya me abin da malam Abubakar Muhammad Gumi Allah ya ji kansa ya sanya wa littafi za sura raddul azhan ila ma'ani alquran mu dawo da hankulan mu wajen fahimtar alqur'ani da duk irin damar da Allah ya ba mu Allah ya sa mu dace Allah ya mana albarka Allah ya sa wannan littafi ya cice mu a duniya da lahira Allah ta'ala ya kara mana azama da kaimi wajen neman ilimin sa da karanta shi da haddace shi da aiki da shi Allah ya ji kan mahaifanmu Allah ya musu albarka Allah ya musu rahama yaranmu da Allah ka ba mu Allah ka taya mu tarbiyarsu Allah ta'ala ka nuna mana alkhairi a cikin rayuwarsu Allah ta'ala muna roƙon ka ba mu lafiya da zaman lafiya ka ba mu damuna mai albarka Allah ka warkar da majinyatanmu ya Allah dukkan masu bukata ta alkhairi a gunka ya Allah ka biya mana gaba daya duk masu neman tsari a gunka ya Allah Allah ka ba mu tsaro da kariya daga dukkanin cutarwa ya rabbul alamin Allah muna roƙonka alkhairin duniya da lahira Allah muna neman tsari ka daga sharrin duniya da lahira waɗanda suke taimakon addini a duk inda suke Allah ka dafa musu ka taimake su mu kuma Allah ta'ala mu ma ka dafa mana ka taimaka mana masu yi wa addini zagon ƙasa ya Allah kai ma mana kai mana maganin su ya Allah ta'ala muna roƙonka wanda ya asasa wannan masallaci Allah ya kai masa albarka Allah ka saka masa da alkhairi Allah ta'ala ka biya bukatun sa na alkhairi da namu duka ka sanya albarka a rayuwarsa da zuriyarsa da mu ya Allah muna roƙonka jikan mahaifansa da namu ka sanya aljanna ta zama kumar mu gaba daya Allah ta'ala yanda muka taru anan Allah ka tara mu a aljanna Allah yanda muka taru anan Allah ta'ala ka hada fasoki mu cikin gidan aljanna ya rabbul alamin Allah ka biya kowa bukatun sa na alkhairi Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum